To alhamdulillahi rabbil alamin wannan shine darasi na takwas kenan ko to Allah shi muna muwafaka now hadithu ma ubina fi ulaha khussa wa aidan khassa ma talaha na'am alhamdulillah rabbil alamin wannan shine karatuna na takwas kenan na takwas ko to Allah kai mana jagora mallan ina mana magana ne dai har yanzu akan al'am alladhi sabata fi sunna walladhi khussisa fi alquran ko kuma bil alquran alkarim watan am ne hukuncin am ne ta kula da lafazin hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam amma an samu ayoyi wannan suka kebance a khususin su kaman hadisu ma ubina kaman hadisin da ke bayani akan ma ubina min na'am kamar hadisin da muka ji bayani a baya dazu cewa dukkan abin da aka cire shi daga dabba wacce take rayayya haramun ne ko to amma hadisi ayan alqurani ta nuna mana halastin yin amfani da gashin dabba kaman tinkiya ko kuma kaduwa wanda ke an za a ce wanda ke an kan cire domin ayi amfani da shojin tufa wannan kaga ayan ta kebance ma'aya kusu umumin da ke cikin hadisi kenan fi ulaha wacce aka kawo a farko wa min aswafiha wa ubariha wa ash'ariha asafan wa matani ilahin ko ɗaya daga cikin ayin suratul namli wa aidan khassa mata daha لقوله أمرت أن أقاتل من لم يكن لما أردت قابلا وأيضا خص ما تلاها حتى نما أبنك بنتا أن كيف أنشيتا حديث ينون منا زكاة باشا حلستا غمودا چي تو أما آيان دكي مغانا أكن afwan hadisi ya nuna mana an umarci manzo sallallahu alaihi wasallam ya yaki mutane har sai sun shigo cikin musulunci to sai aya ta kebance mene cewa banda kafiran amana waɗanda suka yi da za su zauna karkashin musulunci amma za su kuma za su rinka bada jizya shine wa khassa mata laha li qawlihi umirtu watan ayan da ke magana akan jizya ta kebance umumin da ke cikin hadisin umirtu an uqatilin nasa shine umirtu an uqatila wannan alifun din aliful idlak ne man lam yakul lima aradtu qabila na'am an uqatila man lam yakun qabilan lima aradtu to wannan bayani ne tabbatacce ga duk wanda ma ya zanto mai karban ma'ana zai karbi irin abin da na nufanta ba wato ma'ana waɗanda suke ganin kaman ba za a babu al'amul maqsus bil aya to wannan bayane ne hujjoji ne karra wanda ke zanto abin karba ga duk wanda yake inkarin samuntuwan wannan cikin alqur'ani tunda akwai waɗanda su suna ganin ba zai yi a ce wai aya ke taksisin hadisi ba ko kuma hadisi ta tafsirin aya ba wa khassatil baqiyatun nahaya an hilla salati waz zakati lil gina wa khassatil baqiyatu sannan kuma sauran sun kebance an nahaya an hilla salati hanin halassin yin sallah a lokacin da akai hani wazakati da kuma bada zakalil ganiyi ga mawadaci. Wato mun ji cewa hadisi ya hana min sallah duk wata sallah bayan sallar subahi har sai rana ta fito, da bayan sallar la'asar har sai rana ta fada. To kaga aya ta kebince wannan umumi din, hafizu ala salawati wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitina. Yanzu wanda bai samu sallan subahi a cikin jami'i ko akan lokaci ba, sai daidai da rana za ta fito shi kuma ya tashi, to ba zai salla ba kenan har sai rana ta fito? No, zai salla. Wanda bai samu ya sallan la'asar ba, kila har sai da ya zanto minti ɗaya ne sannan rana ta fada. Bisa ga zahirin hadisi dai ba zai salla ba kenan ko? Amma kuma aya fa ta nuna mana ai salla, mun fahimci wannan ko? To Allah ka sa mu dace. Wazakati lilgani, sannan hadisi kuma ya haramta bada zakka ga mawadaci. To amma kuma mawadacin da yake yin hidima wajen aikin zakkan, shi wannan za a bashi, tunda Allah ya ce wal amilina alaiha cikin suratul tauba. To Allahu a'lam. Annahu sadis almujmal, haka ne? Akwai kuma abin da ake ce mishi almujmal. Menene ma'anar almujmal? Almujmal shine dukkan lafazi ko kuma aya da yazo da bayani a dunkule, amma bayanin sa karara wannan ba bayyananne bane. Kamar misalin aya ta ce mana wal mutallaqatu tarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Kalman alquru zai iya daukan jinin al'ada, zai iya daukan tsarki. To bi itibari nunin bi itibari dalala na lafazin, ai kaga nan banda hadisi yazo, ta ya za a iya gane cewa alquru yana nufin quru, mufradin sa alquru yana nufin al'ada ne ko tsarki? Wanne ne za a amfani da shi? Kaga zai iya daukan kowanne ko? To akwai ijmali anan. Kishin mujmal shine mubayyan. Kaga aya ta zo da alquru wanda yake da ma'anan zai iya daukan ma'anan jinin al'ada, zai iya daukan ma'anan kuma tsarki. To sai kuma hadisi yazo ya fito da quru din nan, zance mafi karfi shine tsarki din. Kamar misali ayan da ke magana akan sallah, Allah ya ce mana wa aqimus salata wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din, ko aya ta ce mana a tsaye da sallah. To amma ya za a yi sallah in ba hadisi? Ta ya za ka gane ruku'u da sajada da sauransu? Kaga akwai ijmali a nan. To hadisai kuma sai suka fassara, shine malam sai ya ce yi mana ta'arifin mujmal da cewa malam ya kun bi wadhihi dalala, shine dukkan aya ko lafazi na aya da yazo amma ma'anarsa ba bayyananne ne, ba ma'anarsa karar ba bayyananne bane. Kalkuri kaman ayan da take magana akan alqur, tazo da qur'u iz bayanuhu bis sunna, saboda ai hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam shine ya fassara mana abin da ake nufi da alqur'u anan. Na'am, iz bayanuhu bis sunna, kuma wannan gaskiya shine yafi, wannan shine yafi gaskiya. Tunda ai muna magana ne akan al'am min jihatis sunna wa min jihatil qur'an khas ne ko? Ko kuma an samu umumi wajen sunna amma kuma hadisi yazo da khususi ko? To wannan shine zai fi dacewa. Bayanuhu bil aya. Na'am. Ato, to alhamdulillah, wato ma'anan ne na baya ne ya shigo mini. Wannan mun shigo wani nau'i ne yayi. Wannan bayanin hubi sunna ne zai fi dacewa. Bayanin hubi sunna ne ba bil aya ba. Wannan shine shukran. Wannan shine insha Allah ta'ala. Ai ba muna magana ne akan am ba yanzu. Mun fitar magana akan am da kas. Yanzu muna magana ne akan mujmal. Mujmal da mubayyan. Ko? Yawwa, mujmal ne ta kula da Al-Qur'ani. Amma ta hadisi kuma sai yazo ya bayyana da shi. Kamar misali magana a hadisin da aya da ke magana akan sallah
to ya za a gane adadin ruku'in raka'o'in azhar da al'asar kaga sai ta sunna shine mana yace malam yakun bi wadhihi dalala a mujmal shine dukkan aya ko lafazin da yazo cikin aya wanda bayanin hakikanin ma'anar sa bai fito sarari ba kal qur'i kaman ayan da take magana akan quru wal mutallaqatu tarbasna bi anfusihinna thalathatu quru idh bayanuhu saboda fassaran al quru ko mujmal din bi sunna ya tabbata ne ta hanyar hadisin manzo sallallahu alaihi wa sallam ina fatan ban cewa ko Allah ka samu dace na'am sai menene kuma gaba as-sabi'u al-mu'awwal sai kuma al-mu'awwal menene ma'anar al-mu'awwal al-mu'awwal kishiya ne na menene al-zahir ko sukan ce al-mu'awwal wal-zahir ko makamancin wannan wannan ma na daya daga cikin ahkam da suke da alaka da hukunce-hukunce to menene ma'anar al-mu'awwal al-mu'awwal shine lafazin da idan ka kalle shi ba za ka dauki ma'anan da yake nufi kai zai ba dole sai dai a bashi wani fassara daban domin in ka kalli zahirin sa ka ce za ka yi amfani da shi a haka to zai iya zantowa baka isar da sakon da Allah subhanahu wa ta'ala yake son a fahimta ba to shine malam yake son ya kawo mana yanzu menene ma'anan mu'awwal nan da ka ta'awil ne fassara ko an zahirin ma bid dalili nuzila kal yadi lillahi huwa ladhuwila ke baiti dai ne a nau'in ko to an zahirin ma bid dalili nuzila mu'awwal shine dukkan lafazin da ba za a kula da zahirin ma'anar sa ba bid dalili za a bashi wani fassara ne amma da hujja kun gane ko an zahiri ma nuzila bid dalili takadirin baitin kenan dukkan lafazin da idan aka zo ba za a fassara shi da lafazin da zahirin ma'anar da yake nuni ba amma za a fassara shi ne da menene da wani ma'ana wata ma'ana daban amma ya zanto akwai dalili kal yadi lillahi kaman tabbatar da lafazi kaman kalmar yadu da aka tabbatar ko aka jingina ga Allah subhanahu wataala huwa ladhuwila shine wanda za a yi tawilin sa to a farkon mukaddima na wannan littafi ina jinkile na dan yi bayani amma dan kadan ne akan cewa malam mai wannan littafi ya bi irin abinda su Imam Suyuti suka kawo to kuma su sun dan gurbatu da aqidar ash-sha'ira aqidar ash-sha'ira galibin abubuwan ta sun saba ma yanda sunna ta tafi akai mana ahli sunna suka tafi akai misali kaman kalmar yadullahi fawqa aydihim yadu anan wajen fassara su sai suna fassara ta da ba hannu ba da cewon wai idan aka ce yadullahi Allah na da hannu to kenan ana kokari a kamanta shi da dan adam to su ko ahli sunna abinda suka tafi akai shine yadullahi fawqa aydihim hannun Allah na bisa ga hannun su eh mun yadda Allah na da hannu to amma mun yaya hakikanin hannun take ba mu sani ba ha to wai ai ba adalci bane wanda bai taba ganin abu ba kuma har ya bashi ya kamanta shi da wani abu koko zai yi haka ba zai yi ba kai baka taba ganin Allah subhanahu wataala ba amma kuma ka ce zaka siffanta shi da wani abu sai dai aqidar ahli sunna ta tafi akan cewa yadullahi fawqa aydihim eh yanda Allah ya ce hannun Allah na bisa ga hannayen su eh mun yadda Allah na da hannu sai dai yaya hannun Allah yake wannan bamu san fassarar shi ba bamu san yanda yake ba ba za mu iya kamanta shi da wani ba abu ba saboda bamu gan shi ba mun bance wannan ko to anan waɗansu daga sha'ida suna fassara yadu da matsayin ni'ima wanda ba ko abin da ya kamata a fassara shi ba kenan za a bar shi ne da ma'anan hannu din, amma sai a jingina ma Allah abin da ya cancanta da shi, mu kuma da halittun sa da abin da muka cancanta da shi wanda yake bai kama da na Allah ba, na Allah ma bai kama da namu ba. Wayin Allah wayin wayin kana cewa sun hadu wajen suna, sai dai na Allah da ya bambanta na dan adam gabaki da Allah ka samu dace. Lafazin Allah luga ne na allazi, kamar yadda muka dan ji shi a baya ko asaminu almafhumu, wato wannan matsala da ce dai wacce take zamu dada fahimtar ta cikin tauhidi, littafin tauhidi asaminu, sai kuma na hudu na takwas daga cikin a gargashin wannan nau'i akwai mafhum, akwai kuma mantuk. Muwafiqun mantukahu ka uffi wa minhu dhu takhalifin fil wasfi wa mithlu dha shatun wa ghayatun adad wa naba al-fasiqi lil wasfi warad wa shartu in yakunna ulat wa shartu in kunna ulati hamli wa ghayatun ja'at bi nafsi hillu lizawj hillun لزوجها قبل نكاح غيري نكاح غيري وكالثمانين لأد أجري. فأنا قسم داتي أكو أبن داتي تمشي المفهوم مفهوم شيني دكا أبن زائية فهمتا دكا نفسن آية دكا نفسن آية آية تازو دا حكنشي كذا تقرر دكا كلن أبن za iya fahimta haka. Wannan mabahas ne daga cikin mabahis da yake da alaka da usul fiqh kai zai. To mafhum din nan akwai mafhumul wasfi, mafhumul wasfi watan ka kawo abu ne sai ka bashi sai ka siffanta shi da wani abu, to kai tsaye za iya fahimta siffan wannan abu daga lafazin ne kai zai, shine mafhumul wasfi. Mun fahimci wannan ko? Ka misali in ba wani kudi in ce in ka sauka ka ba mutumin nan gurgu sadaka, yanzu idan ya sauka nan tsakanin mai kafa da gurgu wa zai ba sadaka? Ka ga gurgu zai ba ko? Saboda mafhum abin da zai iya fahimta kai tsaye da kalafasi na ce mutumin nan gurgu shikenan kaga zai ba gurgu ne sadaka. Wannan shi ake ce mishi mafhumus sifa. Sannan kuma wani yayi lafi sai ya ce in ga bulalan nan ka buge shi sau biyar, yanzu idan ka je sau goma za ka buge shi ko sau nawa? To wannan shi ake ce mishi mafhumul adad, za ka buge shi ne sau biyar. Akwai kuma mafhumul shart, kudi ne na baka na ce idan har wannan yaron ya zauna wajen karatu ka bashi naira ɗari, yanzu idan bai zauna ba za ka bashi ba saboda menene ka iya fahimta? Saboda na alakanta hukuncin nan da sharadi ko? To wannan shine mafhumul shart. Ga ade akwai ade kai su nau'i idan ka shiga cikin littafin usulul fiqh kamar irshadul fuhul ila tahqiqi ilmul usul ko wani suna kuma kamar wannan na al-Imamu Shawkani, akwai ihkamul ahkam na al-Amudi ko suna makamancin haka. To shine malam sai ya ce mana muwafiqun mantukuhu ka uffi wa minhu dhu takhalifin fil wasfi, akwai ma al-mantuk akwai kuma al-mafhum. To mantukuhu muwafiqun li lafzihi, mantuk daga cikin mantukat na Qur'ani shine lafazin da ya dace da mene da lafazin ma'anan da ya dace da lafazin sa. Kamar misali mene ka uffin, kamar uffin aya ta ce imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā. To lafazin uffin kalma ce ta tir. To saboda haka banda ma'anan tir akwai wani abu da zamu iya fahimta? Kaga lafazin tir ko kuma aibi dai yana da mene shine yake da ma'anan lafazin. To saboda haka wannan ya zama mantuk. ومنه ذو تخالف akwai kuma mantu wanda yake ya saba da mene da ma'ana ko kuma akwai mafhum shi idan ka tashi ba wai lafazin zaka laba a menene zaka iya fahimta daga lafazin mun bace wannan ko daga lafazin shine wa min huzu takhalifin akwai mafhumul mukhalafa akwai mafhumul mukhalafa to daga cikin misalan mafhumul mukhalafa na'am to kaman dai lafazin uffin din wa min huzu takhalifin fil wasfi wa mithlu dha shartun wa ghayatun adad wa naba al fasiqi lil wasfi warad mafhumul mukhalafa nau'i ne na mafhumi akwai na farko mafhumul lamantu ko sai mafhum to shi mafhum shine abin da zaka iya wani ma'ana ƙari da zaka iya fahimta da kamalin aya to daga cikin su akwai nau'in mafhumul mukhalafa mafhumul mukhalafa shi ko mafhumul mukhalafa karkashin sa akwai nau'o'a akwai mafhumul wasfi akwai mafhumul shart da gaya da kuma adad shine malamin yake ya cigaba da ce mana wa min huzu takhalifin fil wasfi mafhumul mukhalafa daga cikin nau'o'in sa akwai mafhumul wasf kamar fadin Allah madaukin sarki ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu dukkan labarin da zai zo maka akwai labarin da zai zo daga fasikin mutum akwai kuma wanda zai zo daga adilin mutum to wanne ne nassin ayan zamu iya fahimta karara labarin sa dole sai an yi bincike na fasiki shine wa minhu zu takhalifin fil wasfi kaman daga cikin sa akwai watan daga cikin nau'in shi mafhumul mukhalafa akwai abinda za a iya fahimta na siffa wanda aya ta zo da shi wa mithlu dha shartun da kama misalin irin wannan daga cikin misalin irin wannan mafhum din akwai mafhumul shart shine shart kaman yanda aya ta ce mana wallazina yabtaguna alkitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum amma in alimtum fihim khaira ko bawa ne mutum ke da shi shikenan sai ya fahimci cewa wannan yana son bawan yana son a bashi mukataba a bashi dama ya fahimci kansa to sai aka fahimci lalle idan ko aka inta shi zai musulunta akwai alheri tare da shi shikenan sai a bashi dama ya mene ya fahimci kansa ya fahimci kansa amma fa idan an fahimci alheri zai musulunta ashe wanda aka ga zai dode a cikin kafirci fa ya za ka kalle shi tunda akwai sharadi sannan wa shartu in kunna ulati hamlin sannan kuma daga cikin mafhumin shartin nan akwai misalin aya da take magana wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alayhinna hatta yada'na hamlukunna mace ce aka sake ta saki uku akwai saurin cirewa tare da ita babu saurin cirewa tare da ita mun bance wannan ko mutallaka raji'i ita ce ita ba ta cikin nan to wanda aka sake ta saki uku sai ya zanto kuma tana da ciki to ya za a yi za a ci gaba da cire ita ko ko ba za a ci gaba ba na ba ji tun kafin tabbai an za ta bi to Allah ka sa mu dace na'am akwai sakana ban gane ba sukuna me kake son ka ce wato ita wacce aka sake ta ai ba maganin ciyarwa ba maganin hidima ko tare da ita saki uku ba igin aure ya yanke gabaki dai ba shikenan ai an rabu gabaki da nan ana magana ne akan wacce aka sake ta saki uku amma tana da ciki kun bance wannan ko ai kaga ita wannan dole za a dauki mene za a dauki ciki da ita shine aya take ce mana wa in kunna ulati hamlin amma idan mata da aka sake sun kasance ma abuta ciki ne to fa anfiqu alaihinna za a ci gaba da ciyar da su ko hatta yadana hamlahunna hassasun haife abin da ke cikin su ban sani ba ko abin da ke son ka fahimta fito na
na
to to alhamdulillah ina ganin barin kuri kuya hakuri barin mu dakata nan sai idan mun dawo sallah insha Allah sai mu ci gaba subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum.